Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan ofishin mu dake birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokacin da kuma saki saduwa da ku a cikin wannan shirin namu. Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a cikin shirin namu na musamman, wanda saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da yawa, ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC. Za mu kawo muku wannan shirin na musamman ne daga nan ofishin mu dake birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. Amma da farko bari mu fara da labarun duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sirfil Hashim Gumel. Jiya Laraba an dauki sabon matakan takaita zirga-zirga a arewacin nahiyar Amurka da Malaysia, yayin da dokar hana ketare kan iyakar kasashen tarayyar Turai ta fara aiki daidai lokacin da gwamnatoci ke neman hanyar shawo kan yaduwar shu'umar cutar murar kunan ta coronavirus. Yayin da Amurka ta sanar da cewa za ta rufe kan iyakar arewacin kasar da Canada na wucin gadi ga jigilar duk wani abin da bai zama na dole ba, matafiya sun yi cinkus akan iyakokin shiga Turai a daidai lokacin da yawan waɗanda suka kamu da cutar murar coronavirus a faɗin duniya yana fi 200,000, kuma yawan waɗanda cutar ta kashe ya wuce 75,000. Kasashen Turai ma sun rufe iyakokinsu ga masu tafiyar da ba ta da muhimmanci, amma ga ma'aikata da direbobin manyan motoci ɗauke da magani kofa a buɗe take. Kasuwannin hannun jari a faɗin duniya sun sake rikitowa jiya Laraba saboda fargabar coronavirus, ta yadda ma faɗuwar da muhimmiyar kasuwannin da ake zubawa ido, wato Dow Jones, ta yi, ta shafe duk ci gaban da kasuwar ta samu tun daga ranar da shugaban Amurka Donald Trump ya hauka ragin mulki a watan Janairun 2017. Kasuwanni daban-daban na Asiya sun yi ƙasa da kashi 2-6 cikin ɗari, na Turai kuma sun faɗi da kashi 4-6 cikin ɗari, sai kuma na Amurka waɗanda suka faɗi da kashi 7-10 cikin ɗari. Wasu lokuta Trump kan yi tinƙaho da ribar da kasuwannin hannun jari ta samu a matsayin matakan da ke nuna ci gaban tattalin arzikin ƙarƙashin shugabancinsa. Yana faɗa wa ma'aikata da su duba ribar da suka samu a asusunsu na ajiya don gaba. Amma kasuwar Dow Jones ta tashi da maki 19,898, wanda da kaɗan ya ɗara maki 19,827 na lokacin da Trump ya hau mulki. Ya zuwa yanzu dai kasuwannin sun kwashe makonni suna faɗuwa, sun ɗan cira a Amurka kan labarin shigar gwamnati wajen rage raɗaɗin bala'in da cutar coronavirus ta haifar. Gwagwarmayar shawo kan yaduwar cutar coronavirus a Amurka ta haddasa na waya kan aikin yanar gizo a ƙasar, ta yadda ɓangaren ya shiga haɗari kamar a lokutan baya. Cikin masu fuskantar matsala sanadiyar hakan akwai cibiyoyi da hukumomin gwamnatin tarayya da dabban kamfanoni da kuma miliyoyin Amurka waɗanda ba shiri aka tilasta musu yin aiki daga gida, su kuma dogara da yadda tsaron da yanar gizon gidajensu take domin a ci gaba da gudanar da dukkan ayyuka. Wasu jami'ai sun yi gargaɗin cewa wannan wata dama ce ga dukkan wanda ke shirin kai hari ta yanar gizo. Baki ɗaya, hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da kamfanonin da ke bayar da tsaro a yanar gizo sun yi gargaɗin cewa hare-haren ta yanar gizo na nan tafi. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden yanzu shine kan gaba a yakin neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat, domin tunkarar shugaban ƙasa Donald Trump na jam'iyyar Republican a babban zaɓe mai zuwa a watan Nuwamba. Biden, wanda wannan ne karo na uku ya yi da yake takarar zama shugaban ƙasa a tsawon sama da shekaru 30, cikin sauƙi ya doke Senator Bernie Sanders na jihar Vermont a zaɓukan fitar da ɗan takara a jihohin Florida da Illinois da kuma Arizona ranar Talata, wanda hakan ya bashi kusan wakilan delegate da yake buƙata don zama ɗan takara a babban taron jam'iyyar da za a yi a watan Yuli. Bayan da ya faɗi a jihohi 19 cikin 24 a zaben fitar ɗan takara waɗanda Biden ya ci, kwamitin yaƙin neman zaben Bernie Sanders ya faɗi jiya Laraba cewa zai tattauna da magoya bayansa domin tantance yakin neman zaben nasa. Amma babu wata alama da ke nuna cewa ɗan takarar da ya ayyana kansa a matsayin mai ra'ayin gurguzu zai janye daga takarar.
Madalla yanzu kuma sai taskar hotunan namu, inda za mu farawa da sababbin matakan rigakafin cutar coronavirus da hukumomin Nijar suka ɗauka, inda cikin jawabinsa na bayan shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu ya bayyana wasu matakai goma da gwamnatinsa ta ɗauka domin rigakafin wannan cutar, ciki har da rufe iyakokin ƙasar da filayen jiragen sama da rage cinkoson jama'a a gurare daban-daban da dai sauransu, wannan kuma har tsawon makonni biyu. Wakilin muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari ta samu shin ra'ayin wasu mazauna birnin na Damagaram kan waɗannan sababbin matakan.
Abdul Malik, gwamnati ta ɗau mataki na kare al'umma, yana da kyau. Irin wannan bala'i in ya fito daman kamata ya ɗauki matakan kare al'umma. A gama da addu'a, don ita ce maganin komi, ya kamata a sanar da mutane, a tada mutane daga barci da wanda ma ke hulke, a kama a yi addu'a kaman alloba irin haka in ta fito. Malamai ake tarawa da ɗan uwa duka, gaba ɗaya a koma a yi addu'a a yi sadaka, to Allah sai ya maganin abun, tunda ba cutar da Allah ya sauko wanda ba ta da magani babu ita.
Sunana Malam Abubakar Adamu daga nan jihar Damagaram.
Ta yawaita yin addu'a cikin kasashe na musulmi gaba ki dai, su ma Kiristans gaba dai.
Sunana Hawwa Sheku. Matakai da gwamnati ta ɗauka na goyi da bayan shi 100%, kuma na gode abin da shugaban ƙasa ya faɗi.
Sunana Mamman Lawali. Aiki ne na shugaba na ƙasa ya huto ya bayyana ma al'ummar ƙasar shi matsalar da take faruwa a duniya, in bata zo ba ƙasar shi ya dauki matakai akan haka.
Sunana Baruka Baba. Matakin da aka dauka kan game da rihe abin ga hilin jirgi yayi, lakwal da aka ce kamar a tsaye da lakwal yake gani kamar ba fa'ida a ciki, kenan duka a cikin wannan lamari a ɗayan ta Allah, bar ma Allah lamarin shi, ko ayi ta addu'a Allah ka lahiya. Amma ni ina ƙara jan hankalin mutane kada a samu rudani ko ku a sa wani abu a ciki, kawai a kama Allah. Kuma muna fata Ubangiji Allah kare mu, wanda ta samu kuma Allah su ma ya kama saukinta.
Sunana Isufu Illo, kuma ana ce mini Li a nan jihar Damagaram. Gaskiya tunda har gwamnati ta buɗe baki ta faɗi wannan al'amari na bisa kan wannan masifa ta coronavirus, kenan ya kamata mutane su yi hankali, mutane su kiyaye, kenan ba abu bane wanda za a yi wasa da shi. Amma abin da yake muhimmanci kuma a ciki, yana da kyau malam masu ma 'yan ƙasa magana, saboda abu ne ya shahi cuta ya shahi rashin lahiya. Yana da kyau a bangaren addinai kowanne addini su yi magana, su gaya ma 'yan uwansu a ɗauki matakai, don su ɗauki abin da muhimmanci, saboda in masu jagorancin addini ba su yi magana ba, akwai mutane da ba su ɗauki abin da gaskiya ba.
Madalla, muna kawo muku wannan shirin na musamman ne daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, a sanadiyar wasu matsaloli da ake fuskanta a babbar tashanmu da ke birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan. Madalla, karfa a shafa, muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, a dalilin matsalar cutar coronavirus da ta tilasta rufe wasu sassa na headquarters mu da ke birnin Washington DC. To yanzu muna kan sababbin matakan rigakafin cutar coronavirus da hukumomin Nijar suka ɗauka, inda a ɗaya ɓangare wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya shirya muna wani rahoto na musamman kan yadda malaman addinan kasar ke kallon waɗannan sababbin matakan da hukumomin na Niger suka ɗauka, musamman ma kan batun rage cunkoson jama'a a guraren ibadodi.
Shugabannin addinai a jamhuriyar Niger sun bi sahun gwamnatin kasar wajen yin gargaɗi ga mabiyansu akan kiyaye cunkoso don kariya daga yada cutar gama duniya ta coronavirus, kasancewa su ne ke shugabancin tarukan suna aure, jana'iza da addu'o'i wajen mutuwa da wuraren da suka dace a gudanar da addu'o'i a wurin tarukka a birane da ƙauyuka. Malam Muhammadu Dan Wazihu Aliman na kasancewa ɗaya daga cikin shugabannin addinan Islama a garin birnin Kwanni, ya jaddada kiran na gwamnati.
Sanarwar da aka fito a cikin ƙasa na cewa an samu rashin lafiya a cikin ƙasashen duniya, an yi gargaɗin cewa a rage haɗuwar jama'a don ana ganin haduwar ta jama'a cikin aka samu wannan rashin lafiya, ko a dauke ko a samu wani. Wannan addinin musulunci ya yarda wannan tsari, idan an ga alloba a cikin ƙasa ko daga unguwa zuwa unguwa, idan an ce waje kaza ba su da lafiya, akwai rashin lafiya ga wannan waje, ana iya ka tangance a ce to maza waje ku bar zuwa waje kaza, wajen nan an samu matsalar kaza ta rashin lafiya. Tunda Allah ya ce wala taqtulu anfusakum, kar ku kashe kawunan ku da kanku, ai ku Allah shi ya kashe wa, amma Allah ya faɗi haka. Kuma a nuri Allah ya sha wala tulqu bi aydikum ila tahlukati, kar ku jefa kawunan ku, kawunan ku kenan zuwa ga halaka. Ashe dan haka idan alloba ta zo ga gari, dan an ce a bar haduwar jama'a har a ga saukin lamari, wannan ba illa bane, musulunci ya yarda haka. Ko da gidanka yanzu kai iyalinka, idan akwai wani wanda ya kama wani abu ya kama shi rashin lafiya, ga addinin musulunci an ce ana kaurace mu wannan gidan har ai maganin wannan allobar. Al-qayatu hayrun min ad-dawa, an gace kariya ya yi magani. Idan an ga alamar ciwo ga zai zo, a nemi a kare shi, a ce sai in ya shigo a bi dan magani ne. Banda muke kira mu matsayin mu masu wa'azi muke, ba masu tilastawa ai wani abu ba. Jan hankalin mu cikin musulunci dai Allah ya ce duk abin zai cuta ma kaka kusance shi, kuma in ka ganshi ko ka san shi kai kyama shi, shi hajjan hankalin mu, shi dai muka yi muhaji magana Allah abin da wurin da mun ka sani da maganar da manzon Allah ya bayani da bayanin malamai. Dan haka abin da hajjan hankalin mu, idan an ce ga abu an gano ga kai musu ne, ilmin kimiya ba a musu ne ba, da yanzu in kai musu ne abin da kace kai komai za a yi kana ai kai sai kai ko abin same ka. Dan haka kenan mu abin da an matsayin mu likitocin mu na kasar ga ilmin su zuma mu masu asayin daga cikin mu akwai wanda masu likitocin sun kai mu ilmi kenan. Dan haka abinda muke fata mutane su yi taka tsantsaye, an ga ce ga abu ya taho na cutarwa, to da ɗayanka da kai da masoyanka kai fata mu gama da addu'a ita agaba duk masallacin nan mu, makarancin nan mu, gidajen mu, cikin kasuwan nan mu, mu ta roƙon Allah kamar dai baya muna ta roƙon Allah, wanga bala'i shi ma mu ta roƙon Allah akan shi. Mu roƙi Allah in bai shigo ƙasar mu ba, Allah shi kare mu kai ya shigo, kuma inda ya shigo mu roƙi Allah, Allah shi maganin shi. Tunda in ya gama duniya gaba daya an ka waye su a haya, ba kasuwanci ba ibada, mun jiyo su ne an ci har masallacin jama'a an roƙi ba a addu'a ai sallah, kaga wurin musulmi ba hasara irin rasu addini. Dan haka kenan muna roƙon Allah shi kama sauƙin galmari gaba daya.
Suma shugabannin addinan Krista sun ƙara jaddada kiran na hukumomin ƙasar da suka yi gargaɗi musamman game da yin cunkoso a wuraren tarukan aure, suna, zana'iza da sauransu, domin yin kira ga mabiya addinin nasu da su ba da haɗin kai ga wannan gargaɗin na gwamnatin wannan ƙasar game da cutar gama duniya ta coronavirus. Kamar yadda Pasto Musa Abubakar, shugaban haɗin ɗariƙoƙin addinan Krista na birnin Kwani, ya yi mini ƙarin bayani.
Kake abin yanzu muna mu kiyaye kanmu mu kare kanmu, a gare ni naga abu mai kyau ne wanda yayi ya faɗi, yana da kyau kwarai, ya nuna yana kishin ƙasarsa, baya buƙatar wani abu ya faru a cikin wannan ƙasa tamu. Kenan yana gargaɗin mu da zamu kiyaye kanmu kada wani abu ya faru a gare mu a cikin wannan ƙasa. Rashin wannan cudanya duka yana abu ne mai kyau, domin a kiyaye gaba kada abin ya faru, saboda yadda na ga abin, idan abin ya faru ga abu guda kowa gudu yake tsere. Kenan ƙara abin a kare tun da kin wuri, a kare tun da kin wuri, mutane su yi rigakafi tun da kin wuri, kakan abin ya kana shugaba ya faɗi abin magana da ya faɗi daidai ne ya faɗi, kuma muna goyon baya abin da faɗi 100%. Sai dai mu muna addu'a a Ubangiji ka mu sauke wannan abu, kuma muna buƙatar rahamar Allah zuwa gare mu, jin kansa zuwa gare mu baki daya cikin wannan ƙasa. Za mu yi ma mabiyan mu baya magana da su kiyaye, su rika tsaftace jikinsu, su rika wanke hannunsu ta wurin gaisuwa, ta wurin duk wani abu da za a yi a zama da tsafta a rayuwa. Sannan kuma ni abin da yake gargaɗi ga mabiyan mu, mu tashi mu yi addu'a, kuma addu'a mu roƙi Allah a kasan ma dake cikin wannan hali wanda suke cikin wannan hali mu yi addu'a a kasashen Allah ya kawo musu jinkai ya kawo musu warkarsuwa inda wannan abu ma ya tsaya ba zai tafi a wurare ba ma a wurin da suke da wannan ciwo ubangiji tsaya da wannan ciwo idan ma mu yi lafi ne saboda yanzu akwai abin a garin mu iglisa assembly da dai a wannan lahadi muna da addu'a da azumi wanda muna yi domin sauran kasashe duka wanda suna da wannan ciwo muna addu'a da azumi domin Allah ya kawo karshen wannan ciwo ya kawo karshen wannan rashin lafiya da kasashen da suke fama da wannan rashin lafiya mun san wasu kasashe wanda muka sani zamu zazzana su cikin addu'a ubangiji ya kawo warkarsu a cikin kasashe kuma a kasan mu ma Niger zamu addu'a ubangiji kuma ya kiyaye mu kuma ya tsare mu mu yi addu'a kuma ubangiji ya muna afuwa ya muna alheri ya muna jinkai ya kare mu daga wannan rashin lafiya
malama addinan na shirye-shiryen yan addu'o'i a garin birnin Kwanni nan gaba kadan don roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ya kiyaye wannan kasar ta jamhuriyar Niger da shiga a cikin jerin kasashen da cutar ta gama duniya ta coronavirus ta bulla Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Kuma dalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da muke kawo muku a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Wata kungiyar 'yan jarida da ke kula da ruwa da tsafta a jamhuriyar Nijar da ake kira Rijiya tare da gudunmuwar wasu kungiyoyin tallafi sun shirya wani taron faɗakarwa ga 'yan jarida da kuma matasan da ke fafutukar kare muhalli game da yadda za su sa ido a kason da ake warewa a fannin ruwa da tsafta a cikin kasafin kuɗin ƙasa. Abokin aikin Musulun Mummun da Barma na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Lura da irin koma bayan da ke tattare da shirin samar da wadatattun ruwan sha da a ɗaya gefe raunin da ke tattare da matakan inganta sha'anin tsafta a jamhuriyar Nijar ya sa ƙungiyar Rijiya shirya wani taron da ya haɗa 'yan jarida da wasu ma'aikatan sa-kai don ganar da su dubaran zuba ido a kan yadda ake kashe kuɗaɗen da gwamnati ke warewa domin ayyukan samar da ruwan sha da inganta sha'anin tsafta kamar yadda shugaban wannan ƙungiya Usman Dambashi ya shaida mun.
Ya kamata mu san an kasa da mu mu tsare mu gani abin da ke fakana a lokacin da muke yi cewa aiki yayi ko kuma ga inda ya kamata a gyara ko kuma ga inda ya kamata a ƙara kuɗi don ayi wannan aiki. Idan muna nan a zamanin cikin duhu mu san abin da ake yi ka san shi ke kama shamaja abubuwa iri-iri wanda ya kamata a ba ruwan ba a basu ba ko inda ya kamata a sa a ciki ko ba a sa ba ko kuma an yi aikin da mu sani ba.
Matasa masu ayyukan kare muhalli a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar sa-kai ta Jeunes Volontaires de l'Environnement na kallon irin wannan taro da matukar muhimmanci saboda yadda abin ka iya baiwa talaka damar amfana da abin da ake cewa an yi tanadi domin sa. Musa Hassan Useni mamba ne a kungiyar JVE.
Aikin da ya kamata mutane su yi shine ya ne za a yi adiba a gani lalle ai kudin nan an yi aiki da su ko ba yake da su ba kuma adiba a gani lalle kasafin nan da aka hidda aikin da aka yi ya isa kudin sun isa don saboda shekara mai zuwa adiba gani lalle ya kamata a ƙara bisa kan wannan kudin shine wanga babban muhimmanci.
Gwamnatin Nijar ta yaba da wannan yunkuri da take dauka a matsayin wani matakin haska fitila a game da yadda jami'ai ke gudanar da aiki a kowane mataki, in ji maga takardar ofishin ministan albarkatun ruwa a Tahiru Karbo.
wani irin message ya kamata su aika wajen mutane don da a samu a kai a gurin wannan abinda an ka dauka bisa ga abinda society Nations Unity suka dauka gaba dai. Wannan shine kwatamcin da muka so gwada mutane yau shine taron da ake ana yi da Reja. Karshen taro muna jibin kamar yanzu sun yi reportage akwai wadanda yalla bisa takarda na suka rubuta mutane don sai su rubuta kenan abin a watsa shi don dai mutane su gane nan ga yau Niger cikin wani abu muke ciki inda muka nuhi don dai mu samu mu yi forage mu yi latrine don dai mutane su samu abinda muka ce ba a so a samu ka a yi shi.
Kungiyar kasa da kasa Water Aid ta jaddada goyon bayanta ga wannan sabuwar tafiya ta haɗin gwiwar hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu. Tsarin da ake ganin idan ya dore zai taimaka wa Nijar a kokarin da kasar ta sa gaba don cimma muradun karni a matakinsa na shida. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Sannu a hankali matasan jamhuriyar Niger sun fara mai da hankali ga rungumar sana'o'in dogara da kai maimakon dogara da aikin jiran albashi a ƙarshen wata. Maryamu Kwaini wata matashiya ce a birnin Yamai da ta kafa wata masana'anta ta dumki da alama kuma kulliya na biyan kuɗin sabulu. Maryamu Kwaini ta kafa masana'antar ta tace ta dumkin tufafi da kuma sayar da su da ake kira Gizbet ma bayan ta dawo daga rakiyar yin aiki a ƙarshen wani. Wace ta ce an zukam ta ga bambanci sosai.
Akwai bambanci kwarai tsakanin yi ma wani aiki ka zo kai ma ka yi naka na kanka. Gara ka yi naka na kanka babu mai sha maka kai wannan naka ne da kanka kai ma ka san dole ka yi asubahi ka zo paskwai mutum yana so ya zama inu reishit.
Hanyoyin sadarwa na zamani sun taka muhimmiyar rawa wajen tallata tufafin da Maryamu Kwaini ke sarrafawa a masana'antar tata.
Sun kawo sauki kwarai a cikin sana'atawa tunda kahin ma mutum ya sani bai san ma unguwa da nake ba bai san garin da nake ba amma ta WhatsApp kamar duniya ce buɗe ka aika da ja mutum ya gani ya yaba ya yi komandi. Kenan gaskiya hanya ce wadda ta taimaka min kwarai kurki a sani.
Maryamu Kwaini na da babban burin da take so ta cimma a rayuwarta.
Guri na shine wannan Gizar Rataman kamfani da aka buɗa so nake yayi haka girma ya zama babba wanda za a sane shi zai zama complex ba dinki kadai ba da koya matasa aiki yanzu ma mu a farantin mu in sun zo ba sa biyan komi.
Maryamu Kwaini ta ce ko shakka babu matasan Nijar na iya dogara da kawunansu idan sun kammala karatunsu ba wai sai sun tsaya kiran samun aikin gwamnati ko na wani kamfani mai zaman kansa ba.
Ina kira ga ƴan'uwana matasa wanda sun kammala karatu kuma ba su samu aikin yi ba kuma suna zanne suna jiran aka aikin biro dan tallafi kaɗan sai mutum ya fara kuma ba dole bane in ka fara sai ka fara gran a'a fara da dan kaɗan kin nan ka karam mishi.
Maryamu Kwaini za ta iya kasancewa misali ga matasan Nijar musamman ma mata. To yanzu kuma ga Sule Mumuni Barma ya dawo dauke da shirin na kasa.
Na kasa.
Na kasa.
Na kasa.
Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na yau zai karkata ne akan ayyukan fafutukar da Hajiya Sa'adiya Isa Suleiman ke yi da nufin kwato hakkin masu karamin karfi musamman waɗanda suka tsinci kansu cikin rigingimin da suka yi sanadiyar shigar da ƙara a masharanta. Wannan matsayi ya sa a yau kusan babu inda ba a san Sa'adiya ba a jihar Kaduna ganin yadda ta jajirce akan maganar ayyuwa na ƙasassu da dukkan masu karamin karfi adalci a irin wannan hali na rayuwa. A karshen doguwar hirar da ta hada ta da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, bakuwar shirin na kasa ta kara nanata bukatar iyaye su jajirce akan ilimin yara masu bukata ta musamman.
In har za ka iya jan rarrafe ka je bakin titi ka je kwano a rana, sai nake ganin gahar iyaye su koya maka ka jajikin ka koma ka shiga makaranta, musamman yanzu da makaranta ma kyauta ne, ko kuma iyayen su nuna maka ka jajikin ka je ka koyi ko dinkin ne ko sakanni ko ku wani abu ne fiye da ka je ka zauna a ranan nan. To ni dai ina kira da iyayenmu dan Allah dan Annabi, duk wanda Allah ya ba ma da mai lalura kaman irin namu, yau gashi na zama misali.
Baka tunanin ko za su yi mamaki su ce ya akai wai mai bukata ta musamman kuma take taimakon masu lafiya?
To ai dama haka Ubangijin Allah yake lamarin shi. To sai dai mu ce mun gode ma Ubangijin Allah, amma gaskiya a yanzu dai zan ce a nan jihar Kaduna kadan kadan ne za a yi magana na ba za su sanni ba, kadan kadan ne, kuma an san cewa kan yawancin ayyukan da nake yi wanda ya shafi masu lafiya ne ma. Tunda za a tsinci yaro a kawo min da daddare, za a yada jariri a kawo min, za a zo an aure ya mutu a kawo min, a ce to in kotu za a ce in je kotun in saurari shari'a in ga an yi adalci, za a ci ma marayu gona, za a ci ma marayu gida, za a kawo min gida a ce min in bi shari'a, za a zo idan aka ci ma kato zarafi, za a zo gida na a ce an ci ma wannan zarafi in zo in bi shari'a in ga ya za a yi.
Kuma duk ina yi?
Duka kuma ina yi, saboda ni kila zan ce kusan kotun Kadunan nan da su police station na Kaduna da su dai wani wuri da ake shari'a, gaskiya ina ganin ba inda zaka je basu sanne ba.
Kuma rigima wasu kike zuwa ba take ba?
Ni tunda nake ma ban taba rigima da kowa ba. Sannan fa kar ka manta wurin nan ma ba fa an mana layin da mu muke wucewa da sauri bane. Duk wuraren nan da nake zuwa hawa ne daga 1 sai 2 sai 3 sai 4 sai 5. Kuma a hakan ake daga ni in haudin in je kuma in bima mai lafiya shari'an da ba a mishi adalci ba. To ka gani ai zan ce dole mun zama abun alfahari.
Ba a miki alfarma a ce tunda kin je wannan Benin ne hawa uku ko hudu, kuma kin zo bin kadin wani abu da aka wa wani ne, bari shi wanda kika zo gurin ke sako.
A gaskiya hawa muke, a gaskiya hawa ne, haka zaka ga dama in zan tafi na san kowani office na sanya kalubalen hawa a je a samu oga yake. To dole zan je da mutum biyu ko uku. Haka kuma idan aka ce za a daga ni akan keken nan mu yi hawa har uku inda ya ba lifta. Kuma haka zan je in samu oga mu yi magana da za mu yi kuma a sake sauko da ni.
Ta yaya sunan ke je fada bakunan mutanen da suke ganin gashi ke da ya kamata a zo a taimaka miki, kuma suna dauko rigingimin siyasa zamantakewar su na yau da kullun zaman aure da shauransu a zo a kawo miki?
To kila bisa ga irin kokarin da muke da kuma kamar yadda nace maka wannan gidauniya namu na rarrafe da ta fara wanda yanzu ake kiranta Babajo Disabled and Orphanage Foundation, to zan ce maka kila da ita da kuma waɗanda muka yi mu aikin, saboda dole idan muka bi mu wannan an cuce shi mun bi shi ya ji dadi, kaga in yana da wani da aka yi mawa zai ƙara cewa a ai ga Sadiya can ita fa ta mun kokari lokacin da aka zalunce ni, ko ga Sadiya ta lokacin da aka yada yaron nan ita ta bi aka nemi iyayen shi har aka sasanta su ya koma gida ya ci gaba da karatu. To a haka dai ni da kuma taimakon Ubangijin Allah ban sanya akai ba, amma a yanzu gaskiya a jihar Kaduna dadde ne basu san suna na ba.
A ƙarshe Hajiya, wanne irin sako zaki soki aiki wa duniya game da kallo da ake yi wa waɗanda Allah ya jarabce su da irin waɗannan lalurori?
To a gaskiya ina kira da babban murya cewa muna da amfani, muna kuma amfanan mutane. A daina kallon wanda Allah ya halicce shi da wani lalura ko da wani kasawa a bangaren halittar jikin shi, a daina mana kallon cewa mu ba mutane bane ko kuma mu ba za mu iya ba. A gaskiya mukan iya fiye da kila waɗanda ma suke da lafiyan, kamar yadda ake ce what a man can do even better. To abinda mai bukata ta musamman yanzu zai yi, a gaskiya shi mai lafiyan ma ba zai iya yi ba. Dan ina alfahari da kaina irin ayyukan da nake a yanzu, da kyar za a samu masu lafiyan ma da za su yi abinda nake aikatawa.
To masu sauraro, nan wannan hira ke kammala, haka kuma a nan muke rufe wannan shiri, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin inda za mu sauka kasar Kamaru idan Allah ya so. A madadin wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara da shugabar gidauniyar da Rarrafe Foundation Hajiya Sa'adiya Isa Suleiman, ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
To madalla da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a sanidiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce ku kasance lafiya daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai.